بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر ودى تيدي دا biyu ga watan safar hijira na da shekara 1427 11 ga watan March shekara ta 2006. Wannan shi ne kasa na biyu daga cikin jerin biyar kasusuwan karatun littafin littafin ilimin hadisi a ƙarƙashin littafin Nukhbatul Fitr da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mu. Jiya mun kwana kan wata matsala mai muhimmanci da yake cewa hadisai sun kasu kashi hudu a takaice. In kaso za ka iya kasa su kashi biyu ta hanyar ikibarin mutawatiri da ahad. In kaso kuma ka fasa su gaba ɗaya za ka iya fasa su kace sun kasu zuwa kashi hudu: al-mutawatir, al-mashhur, da al-aziz, da al-gharib. Kuma kumanta ba sai malam ya ce duk waɗannan guda uku sai ce banda na farkon ya sake kira ahad, sai ce a cikinsu ake samun al-mardud wanda ake ture shi, a cikinsu kuma ake samun al-maqbul wanda ake iya karɓan shi. Me yasa malam bai ce wannan a cikinsu ana samun mardud da maqbul ba? Saboda dukkan shi shi maqbul ne. Ina fata an gane. Abinda malam zai mana magana a nan, ko kuma mas'alar da muka kwana jiya saboda ƙurewar lokaci ba mu tattauna ta ba, mas'alar ƙarina. Na yi mana bayanai dangane da mas'alar ƙarina, sai dai ba ta samu shiga cikin kasar ba. Mas'alar ƙarina tana da matuƙar muhimmanci a fahimce ta. Shi hadisi in ya zo ya inganta a ilmance, to maganar yadda da aiki da shi to ta tabbata. Ko da ƙarina ko ba ƙarina, ko da ƙarina ko ba ƙarina, in dai a ilmance ya inganta, ko da ƙarina ko ba ƙarina za a yi aiki da shi kuma za a yi dai. Amma ita ƙarina ɗin abin da take ƙarawa hadisin shi ne ƙarfin sa a yadda da shi. Ina fatar an gane, ina fatar mun gane. To idan kun fahimci wannan da kyau, sai ku gane ƙarina ɗin ba a ba ce wadda take munhasira, wadda za ka ce iyakar kaza da kaza shi ne zai zama ƙarina ba, sai dai kamar misalan da muka yi. Karɓar da Bukhari da Muslim za su yi wa hadisi, to ƙarina ce da za ta sa a mutunta shi a matsayinsu na mashhur ko aziz ko gari. Ganin Imamu Malik a cikin isnadi ƙarina ce da za ta sa a mutunta hadisi. To wannan mas'ala za mu ƙara tattauna ta a gaba kaɗan. Don haka idan kun fahimci wannan mas'alar da kyau, to sai mu koma kan wata mas'ala wadda ita ma jiya saboda ƙurewar lokaci ya sa ba mu tsaya mun tattauna ta ba. Inda malam yake cewa wa fi hal maqbul wal mardud li tawaqquf li istidlal biha ala al bahth, yace a ciki akan samu wanda ake karɓe, a ciki kuma ake samu waɗanda ake kin karɓe a ture su, wato har sai an tsaya wajen kafa hujja da su, har wato wajen neman kafa hujja da su, wato wajen kokarin kafa hujja da su, kafin a kafa hujja da su har sai an yi bincike akan halayen waɗanda ke ruwaito su. To yanzu nan an fara ɗaukan ka zuwa ga duniya ta ilimin jarh wa ta'dil kenan, ishara zuwa ga duniyar jarh wa ta'dil. Sai ka ɗauko littafi sunan littafin Sahihul Bukhari. A cikin Sahihul Bukhari sai ka ga Bukhari ya ce haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn al-Dukayn qala akhbarana Malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. wannan misali ne ne mana jama'a. to idan a halin farko ne ko a ranar farko ce ta fara bincike, abinda ake nema da kai kai kokarin shahararrun malamai ka zauna ka karanta tarihin su, yanzu ka san su kamar yadda ka san malaman da suka karanta da kai ko fiye da haka, saboda su kana yawan ta'amuli da su. ma'ana yanzu akwai bukatar ka zauna ka karanta tarihin Imam al-Bukhari kenan. ka san tarihin Imam al-Bukhari, ka san tarihin Imam Muslim, ka san Abu Dawud, ka san Tirmidhi, ka san Nasa'i, ka san Ibn Majah, ka san Imam Malik, ka san Dharqutni. waɗannan malaman da kake yawan buɗe littafan su kana ciro isnadai, to idan ka san waɗannan malaman su, zaka ga matsayin su amintattun mutane ne a wajen karɓan hadisi. don haka ma'ana su yanzu tunda ka riga ka bincike su, yanzu duk randa ka ga hadisi cikin Bukhari to ba za ka ce bari ka binciki Bukhari su yaya ana karɓe wurin shi ko ba a karɓe ba, don dama ka riga ka yi bincike ka gane cewa Bukhari kan ana karɓan hadisi a ƙarƙashin haka ya rage yanzu waye malamin Bukhari. sai ka je ka dubo tarihin al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn, a cikin tarihin nashi za ka gano manya-manyan abubuwa guda uku. abu na farko za ka gano malaman shi, ɗaliban shi, abu na biyu kenan. sannan kuma za ka gano shi kansu, suwaye malaman shi, suwaye ɗaliban shi, sannan shi ɗin waye shi. abinda ake bukata a nan ba wai ka gano shi ne wane ɗan wane kakan shi ya taɓa kashe maciji ya kwana da kura, ba wannan ake magana ba. ka gano nagartarshi. mun fahimci wannan da kyau, za mu zo da yadda malaman suke aiki, da za mu zo da littafan jarh wa ta'dil insha Allah. za ku ga yadda suke abin samara ɗin da ake so ka gano. me ake so ka gano akan Abu Nu'aym? sai ka je cikin tarihi sai ka ga an sa thiqatul sabt. thiqatul sabt shi kenan, wannan amintacce ne kuma tabbatacce a cikin aminci. to ka samu babban abin da kake nema game da su. waye ɗaliban shi? sai ka ga ana lissafa cikin ɗaliban shi, sai a ce akwai wani mai suna Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. yanzu ka ga ya gaskata wannan da Bukhari ya ce haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn. ka ga hatta a tarihin shi malamin an ce Bukhari ɗalibin shi, shi kuma ta ɗaya ɓangaren ɗalibin shi ne Bukhari. in ka je kana karatu shi ma cikin malaman shi za ka ga an ce akwai al-Imamu Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn. ka ga abu sarƙar ta haɗu da kyau ko? sannan sai kuma in ka gano haka shi kuma suwaye malaman shi, a cikin malaman shi sai ka ji akwai Malik misali. to yanzu kana buƙatar ka san Malik. sai muka ce maka tunda Malik mawallafi ne, musannifi ne, yana da littafi da ya rubuta mu wadda tun farko dama ka san tarihin shi, sai ka ce a ai na san Malik. don haka yanzu a sallake a wuce Malik, na san Malik. mun fahimci wannan? waye malamin Malik? sai aka ji al-Imam al-A'raj. sai sai ka bincika waye shi, sai ka ji shi ma ka karanta tarihi, kana karanta tarihi sai ka ji an ce daga cikin almajiran shi akwai Malik dan Anas. ka ga shi ma farkar ta haɗu. sannan sai ka ji an faɗa halin shi na nagarta. sannan sai kuma ka ji sai malaman shi, shi kuma sai ka ji daga cikin malaman shi akwai Abu Huraira, akwai wani, akwai wani, akwai wani cikin sahabbai, akwai wani cikin tabi'ai. sai ka duba sai ga af ai ko gashi malamin nashi a nan shine Abu Huraira. sai ka ga wato sarƙar ta haɗu kenan. to yanzu ka ga a nan ka gano abubuwa biyu da malaman hadisi suke son su gano, wanda wannan abin shi ke rusa hadisi, shi ke gina shi. shine in ka ji an ce ba za a karɓi hadisi ba, dalili biyu ne: imma an yakuna mardudan li sababi ta'anin sirrawi, aw mardudan li sababi saqatin fil isnad. ko dai yanzu an ki karɓe ne saboda akwai sukar mutuncin mai riwaya, mai riwaya ne sai a ce ai mushriki ne, Allah ya kiyaye, ai yana yin bid'a, ai fasiki ne, ai kaga duk wannan ana sukar mutuncin ne riwaya ne, to wannan yana rusa riwaya. Ko kuma almardudu li sababi saqatin fil isnad, sai ake ai da yake ya karbo daga wani, ai wani ba malamin shi bane, domin sa'ad da wani ya rasu, sai da ya rasu da shekara biyu sannan shi kuma aka haife shi, to yaya aka yi zama malami? Kaga nan kuma an samu yankewa. To yanzu kaga a cikin wannan binciken na ilimi da kake yi, kana gano abubuwa biyu, shine kana gano cewa Maliku Bukhari almajirin wannan ne, wannan din kuma malamin Bukhari ne, kaga wannan sarƙasa haɗu. A nan kuma ka gano shi Bukharin mutumin kirki ne, shi ma malamin nashi mutumin kirki ne, to kaga hanyar nan ta binciken isnadi ce. To wannan abun baya yiwuwa yadda ɗaliban ilimi suke zato, ana jayayya yanzu ko ana muƙabala yanzu a ce to a bincika yanzu, ba abu ne na gaggawa jama'a, don abu ne na gyara ko rusa addini. Suke wata biyar akan isnadi ba abu ne za ka tsaya ka yi a matsi. Kana da kayan aiki shi ne littattafai, ba gaggawa, domin abunu ainihin da Bukhari ya karatu wurin shi ƙarshen ta sai ga guda goma ne. To da ya za ka iya gane wane, ya za ka iya gane wane. Wani lokacin Imam al-Bukhari zai zo kawai ya kira, zai ce haddasana Adam, to Adam cikin malaman Bukhari guda nawa ne? Za ka ji cikin isnadi an ce haddasana Sufyan, Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan al-Thawri, kaga ashe abin nan ba ya buƙatar gaggawa. Saboda haka yadda ɗaliban ilimi suke tunanin wannan sana'a ta takhriji ko ta ilimin mutsala wal hadisi abu ne na gaggawa, abin ya wuce. Kar ku manta duk ina magana ne akan kalmar shi da yake sai an tsaya an yi binciken halayen masu riwayar waɗannan nau'uka na hadisai guda uku mashhur da Aziz Zaghari sai ke din al-awwal, amma fa banda na farkon. Kun gani? To me yasa yake banda na farkon? Domin ai wannan abin da kake yi ku ji, yanzu nan in ka bincika wannan isnadin in ka gano ya inganta, sai ka ba shi hukuncin cewa sahih. Sai ka sake samo wani hadisin, wannan hadisin amma da wani isnadin, sai shi ma ka sake bincike har ka gano ya zama sahih. Yanzu hadisi ɗaya ya zama hanyoyi nawa? Biyu ingantattu. Yanzu hadisin ya zama ne kenan aziz. Sai ka sake ganowa shi wannan hadisin hanya ta uku. Hadisi ɗaya ne amma ka sake gano mai hanya ta uku, ka bi kai hukuncinta kai aiki a kanta ita ma sai ka gano ta sahiha. Yanzu ya zama ne, ya zama mashhur. To kaga kana ta tarawa, kana ta tarawa hadisi ɗaya hanyoyi hanyoyi ingantattu. In suka kai guda goma kaga ya koma mutawatir, in suka kai takwas ya koma mutawatir, in suka kai sha biyar ya koma mutawatir. To kaga daga nan ai shi ka gama bincike a kan shi, don haka kaga ba sauran kuma bincike, tunda ka yi bincike ga ɗaiɗaiwan shi ne ka haɗa shi sannan ya zama mutawatir. Idan haka malamin yake cewa binciken da ake cewa ana yi ana yi wa hadisi ne hanya ɗaya ne ko ne hanya biyu, amma wanda aka gama bincikawa har aka tattara su aka tura su sun zama mutawatirai ba sauran bincike, don dama ba su kai mutawatiran ba sai bayan da aka yi binciken aka gano. Ko kun fahimci wannan da ke jama'a? To idan har ka fahimci haka da kyau, za kuma ka zo ka ji wannan aikin nemo hanyoyin hadisin shi ma wani abu ne wanda kake buƙatar a koya maka. Kana da hadisi hanyar shi ƙwaya ɗaya ce, ka gano ya inganta, ka hukunta su haza hadisin sahihun gharibun, hadisi ne ingantacce amma hanya ɗaya. To kana so ya zama aziz, to akwai hanyar da za ka bi. In ya zama aziz kana so ya zama mashhur, akwai hanyar da za ka bi. In ya zama kana so ya kai mutawatiri, akwai hanyar da za ka bi. Duka insha Allahu ta'ala malam zai karantar da mu a cikin wannan littafin nashi. To a nan dangane da littafin da ake bincike na halayen masu riwaya, jiya na fara faɗi akwai littafin Al-Kamalu fi Rijal, jama'a Al-Kamalu fi Rijal na al-Imamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Wannan littafin kusan shi ne umda a wannan babu. waɗanda suka zo bayan shi duk sun yi aiki ne akan littafi, kamar su Al-Hafiz Al-Muzi da Al-Hafiz Al-Muzi da suka yi Tahzib Al-Kamal, haka shi Ibn Hajar ne wannan littafi da ya zo Tahzib Al-Tahzib, shi ne nake muku cikakken sunan shi ne Tahzib Al-Tahzib Al-Kamal. A cikin waɗannan littafan duk da nake faɗi, duk wani wanda ya ruwaito hadisi a cikin waɗannan littafai guda shida, ko malami ne ko almajiri ne, ko malamin malami ne ko almajirin almajiri ne, akwai tarihin sa. Misali, almajiran Imamu Malik shine su Imamu Bukhari. Imamu Bukhari ba almajirin Malik bane, Imamu Bukhari almajiri ne na almajiran Imamu Malik. To akwai tarihin Bukhari da shi da sahihin shi, akwai tarihin malaman Bukhari, malaman almajiran Maliki kenan, akwai tarihin Maliki da shi da tsararsu, akwai tarihin malaman Maliku, akwai tarihin sahabban da suka ruwaito hadisa. Wannan littafin yana da matuƙar muhimmanci ga ɗaliban ilimi su same shi. Na biyu, akwai littafin da ya fi wannan gamsarwa fiye da kima, shi ne littafin Siru A'lamin Nubala na al-Imam al-Hafiz Al-Zahabi, Allah ya gafarta ni. Wannan littafin ya fi waɗancan da abubuwa da yawa waɗanda ba ma a iya kwatantawa. Sai dai wani abin mamaki, an daɗe ba a buga littafin ba, shi ya sa sai waɗancan suka fi shahara, shi wannan bai wuce shekaru 5 da aka fara buga shi ba. Don haka sai wani ya zo a makare, daga baya-bayan nan ne aka same shi, to sai wani ya ƙara sauƙaƙa hanyoyin aiki na tafsiri. Mutanen da ba a san cikakken tarihin su ba, an samu cikakken tarihin su a cikin wannan littafi. Mutanen da ake da tarihin su wani abu wanda ba a gamsu a kai ba, Imamu Zahabi ya yi bincike ya gamsar game da su. To akwai kwaɗaitarwa ƙwarai ga ɗaliban ilimi su mallaki waɗannan littafan. Hanya mafi sauƙi ta mallaka waɗannan littafan ga waɗanda suke aiki da kwamfuta shi ne su samu software ɗin. Akwai maktabatu sunnati nabawiyya, wato library na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, maktabar alfiya, littafin hadisi 1000 ne a cikin cd ɗaya. Su waɗannan littafai na takriji da na hadisan da komai da komai akwai a ciki. To akwai irin waɗannan software ɗin, irin waɗannan su gina suna nan, akwai wani 3000 ne a ciki, akwai wani 12,000 ne a ciki. Littafai ne sai wanda kake so za ka buɗe ka karanta. Ina fatar mun gane. Wannan dai aiki ne wanda yana buƙatar sai an dage ƙwarai da gaske. Allah ya tsare mu. To in ba ku manta ba, bayan duk da muka karanta wannan kalmar ta ƙarshe, sai malam yake wa qad yaqa'u fiha ma yusidu al-ilma an-nazaru bil qara'i 'ala al-mukhtar. Abin da yasa malam yake 'ala al-mukhtar, abin da yasa akwai waɗanda suka ce ko da hadisi gharibi da azizi da mashhuri ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim, ko Imam Malik ya ruwaito shi, ko Shu'ba, ko Yahya ibn Ma'in, ko Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi, sai suka ce la yusidu ayyi shay'in. In aka ce me yasa sai su ce saboda ahadin, sai su ce ahadithul ahad la tusidu ayyi shay'in. Amma sun yadda hadisai ne ingantattu a aiki da su, amma bin nisba lil ilmi wal si'at, wannan bin nisba lil ilmi, wannan la yusidu al ilm an nazari wala hatta al ilm al yaqin. Amma aiki da su da aiki, sai yasa sai malam yake a alal mukhtar, zababbiyar magana ita ce idan hadisi ahad ya zo tare da wata qarina to yusidu al ilm an nazari. Amma aiki kama wannan malamai sun tabbatar da waya aiki da shi insha Allah. Kamar mutum ne da ya samu first class, don da ya samu second class a jibin su san dai duk ba tafiya ɗaya ba ce, sai dai abin da yake akwai siyasa siyasa ya ce a wani ya ci na ɗaya. Ina fata an gane. Yawwa, to yanzu malam duk abin da zai mana sharhi a cikin littafin nan tun daga inda muka tsaya ɗin nan har ƙarshen littafin nan, jama'a idan za a sake magana mutawatir da duk maganar da ake yi jama'a akan ahad ne, inda a cikin ahad ne ake da maqbul da mardud, a ciki ne duk hayaniyar take. Ina fatar mun gane. Don haka kar mu tafi wani wuri wani yake so mutawatir fa, a an gama karatu game da mutawatir. To sai malam ya ɗauko matsalar ƙarshe zai mana bayani akan ta, ita ce garaba
me take garaba a cikin isnadi ita ce samun wanda ya ruwaito hadisin ya zan mutum ɗaya ne ko kuma hadisin ya zan hanya ɗaya yake da ita. Muka ce ta iya yiwuwa ga Aisha ita ta ruwaito hadisin, amma sai idan Aisha ta ruwaito wannan hadisi an samu wasu sahabbai guda 15 tare da ita sai ruwaito, kun ga su sa shi da kenan a ɗangon farko na hadisin tabaka ta farko. In haka tafi tabaka ta biyu sai kuma a samu sahabbai kwaya biyu ras suka ruwaito hadisin daga Aisha, amma kuma sai a samu a tabaka ta uku sai a samu afuwan nan tabi'ai biyu su ruwaito daga Aisha, nan sai a samu atba'u tabi'i na guda 30 kuma su ruwaito sa wannan hadisin daga waɗannan mutane. Yana iya yiwuwa mutane 16 suka zo da hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma mutum biyu cikin tabi'ai sai suka kewaya suka karɓo waɗannan riwayoyi a wurin mutane 16 nan. Don haka kaga riwayar mutane 16 nan duk inda ta taho ta taho sai ta ƙare kan mutum biyu ne kawai, tunda mutum biyu ne kawai suka je suka koyi. To amma su kuma waɗannan mutum biyu sai suka karantar da mutane da yawa, sai cikin da yawan nan sai mutum 30 suka ruwaita daga gare su, wato suka je suka karantar suka ba da labari. Su kuma mutum 30 ɗin nan sai su je sai su karantar da mutum 100. To yanzu ka ga wannan hadisin sikas ya samu ya sa ya zama haribi ya zama ajiye, shi ne a ɗangon shi na biyu ne kawai aka samu mutum biyu. In ba haka ba nan da yawa nan da yawa nan da yawa ta ga ya kai a ce musu mutu wato, amma kun ga sai karye a nan. Wani lokacin karyewa tana zama ƙasa da haka sai ta zama mutum ɗaya ne a nan ko kuma nan ɗin ta zama mutum ɗaya ne. To irin wannan garabar to ba iri ɗaya ba ce, in garaba ta faru a nan ɓangaren farko daga kan sahabbai irin wannan garabar daban da in ta faru a nan da in ta faru a nan da in ta faru a nan, to ita ce malam zai karantar da mu nau'iyatul gharaba. Gharaba din nau'i ce, sai malam yake summal gharabati, sannan sai gharaba da aka ce ɗayantaka, imma an takuna fi asli sanadi, ko dai ta zama a asalin sanadi. Ina ne asalin sanadi? Ne gefen sahabi, ɓangaren sahabi, nan ne asli sanadi, domin nan ne farkon wanda ya fara danganta hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aula ko kuma ta zama ba a asli sanadi ba, ko ta zama a tsakiya, ko ta zama a wannan gefen, ko a ina ma dai, wato yanzu ya kasa ta kashi biyu kenan, ko ta zama a farko ko ta zama kuma ko a ina. Sai ce fal awwal, idan a farko ta zama in garaba ta zama sahabi ɗaya ne ya ruwaito hadisin rak, an fahimta alfardul mutlaq sai ce kira alfardul mutlaq algharibul mutlaq kenan, an fahimta wannan kenan. Wasani na biyu, in kuma ya zama ba a asalin sanadi ba ne fa, ko ya zama daga kan tabi'i ne ko tabi'in tabi'i ne ko can ƙasa, in anan aka samu garabar fa sai yake alfardun nisbi, shi kuma ana ce masa alfardun nisbi. Wancan almutlaq wato tun farkon shi da ya taso dama ya taso da garabar shi, don haka ko ta faru a wani wurin ma dama daga farko ta fara, don haka sai dan alfardul mutlaq wato shi dama fardi ne, dama haka ya tafi. Wannan kuwa sahabbai 16 tabi'ai 20 tabi'u tabi'i na ɗaya, to kun ga wannan bilisba li tabaqatin min tabaqatil hadith sara alhadithu ghariban, wato dangantakar wani dango ɗaya ne kawai ta zama ya zama gharibi, in ba dan haka ba da ba zai zama gharibi ba. Don haka sai a kira shi alfardin nisbi, kuma ne yake wai kullu itlaqul fardiyyati alayhi, a wani bugu wai kullu itlaqul fardi alayhi, ko haka ne ya na ce fardiyya kala wa yakullu itlaqul fardiyyati alayhi. Shi wannan nabiyin ana karancin gaya miki fard, ku kiyaye jama'a, wato istilahi ne na malamai, shi na farkon ana ce miki alfard almutlaq, shi na biyun shi kuma an fi ce musu algharib, gharib an nisbi shine malam yake shi wannan din ba a suka ce masa al fard ba dan haka ga yadda ake fadin shi al fard al mutlaq al gharib al nisbi wato wannan shine standardization din shine ka'idar da kowa yake bi ake al fard al mutlaq al gharib al nisbi amma in ba haka ba za ka je kai karo da sabanin waɗannan kalmomin gaba daya za ka ga wata ran an kira wannan al fard al mutlaq wannan al fard al nisbi wata ran ka ga an ce al gharib al mutlaq al gharib al nisbi duk dai abu ɗaya ne amma da ita karkumanta a farkon littafi malam ya ce an nemi shi ne ya tashi abin da yake inganci abin da yake zama mai nagari don haka sai ya ce to a ka'idar ita ce in ka ji an ce alfard mutlaq wanda gara ba ta faru a bangaren sahabbai idan gara ba ta faru ta wani wuri sai kuma a ce al-gharib al-nisbi shine wai kullu itlaqul fardiyyati alayhi ana karancin gaya miki alfard din shi irin wannan ina fatar mun gane to kuma malam yace wa khabarul ahad to yanzu zai mana ta'arifin hadisi sahihi na ka ce maka me hadisi sahihi ya za ka ce ko in aka ce maka menene matsayin hadisi ahad sai malam yace wa khabarul ahad shi hadisi ahad bi naqli adli wanda adli ya kiro kana dhabti mai cikakkiyar hadda muttasila sanadi wanda isnadi ya sadu da juna غير معلل بامي إلا با ولا شاذ با شاذ با هو الصحيح لذاته شاكي كرا الصحيح لذاته وانا مسألو لين وتسألو سمع سيوا أشي وانا الجملة قد أعود كتو جملة يتي وخبر الآهاد في حديث من آهاد مشهور كو عزيز كو غريب بنقل عدل ان اكسام عدل يتروس kalmar sai ya amfani da ita ya ce adil bai ce adil ba me yasa min mubalaga al-adlu adalci wato kirki idan ya kai kirki madadin a ce mutumin kirki sai a ce aiwa ne kirki ne shi da kansu kamar yadda munafiƙai alaihi min Allah ma yastahiquna da suka tashi suna son su yi hulɗar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce huwa uzunun shi annabi uzun ne wai ana kai wa annabi gulma madadin su ce shi kamar kunne yake wajen jin gulma sai suka ce ai shi kunne ne wajen jin gulma duk gulma da aka yi mai ji yake yi yanzu wannan wato daukan sifa ce ta fa'iliya sai a koma da ita masdariya kamar yadda in suka zo kwatanta maƙaryaci sai su ce fulanin kazibun wani a ƙarya ne wato madadin maƙaryaci shi da kansu ma ƙarya ne to haka nan ma in suka zo sai su ce ai wani adalci ne wato ba ma wai ne adalci ba shi da kansu adalci ne don aka samu hadisi ahad binakli adli wanda ya kiro hadisin ya zan adli ne da yake nufi da adli musulmi wanda ba a taɓa kama shi da ƙarya ba kar ka ce bai taɓa ƙarya ba domin wannan wani sirri ne tsakanin bawa da Allah in ka ce wanda bai taɓa ƙarya ba za ka ce ba a bai taɓa kama shi da ƙarya ba kuma ba a tuhunce shi da ƙaryar ba domin malamin hadisin ya kama ka da ƙarya matsayinka daban in ya tuhunce ka da ƙarya matsayinka daban don haka malamin hadisi baya yadda ya shiga idda za a tuhunce shi da ƙarya ba wallahu alam don haka aka ce Bukhari mahaifiyarsa ta haɗa miki kuɗin makaranta zai tafi makaranta a zaka ta zo ta saka shi a jirgin ta kawo kuɗin ta don ƙamai a ce wani yana nan a jirgin ɓarawo ne ya ga kuɗi an zuba wannan saurayi zai tafi makaranta a zaka sai da jirgi ya tashi ana tafiya hankali ya kwanta sai yake an yi masa sata an yi masa sata ne ya ce zaka ce da kuɗi a ciki waɗanda irin zaka ka za ka ba Bukhari yana jin haka sai ya fahimci wannan mutum ya ga kudin shi yake so a jiya a bashi kudi sai marmaje ta shi je san jirgin ruwa kamar yau wani abu sai saka ga sarki cikin koli sai ba ya ce hanin shi kuma mutum yana kallon shi aka je aka gama cajin kowa da kowa ba a gaza ta ba to bayan Allah ba a ga kudin ka zai ce shi ke nan tun da ba a gani shine da suka sauka jirgin ruwa ya ce ya ce sai ya ce haka da hankali ne yake a zan je koyon karatun hadisin nan don Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuruwar da kai cewa an sace maka zaka idan aka gano zakar to za a aje ni a muttaham to aje ni a muttaham din nan malaman hadisi suka rubuta sunana an taba tuhuma ta da saka suka hadisi na sun mutu yasa na ga gwamnati ya asara kudin makarantar da in yi asara wannan martaba to tuhuma matsala ce ake an tuhunce shi to matsala ce don haka malamin hadisi ba ya dace ga wadannan abubuwa ina fatar mun gane to sai ya gani ya koru daga irin wannan tuhumar daga ƙarya daga bid'a da irin duk wadannan abubuwa to sai ake wan kuma ba ya yin kabira sannan ba ya dogewa akan kabira ba a kama shi da wani babban laifi ba da za a hukunta cewa wannan kabira sai min al-kaba'ir sannan ƙananan zunubai kuma wanda ɗan adam yake fadawa to baya dogewa a kai in ya samu kansa a kai an ga mai nasiha ko ya gano sai ya bari to irin wannan shi ake kira adli sharadi na farko na mutumin da zai ruwaito hadisi kenan hadisin shi ya zama sahihi ya zama adli kuma kun ji irin adala din wannan kenan sharadi na biyu sai ce samu babu me suke nufi da babu babu muna fassara ta da Hausa muna cewa hadda hadda shi da Hausa yana cewa na haddace da ka Balarabe ko sai ce na haddace da zuci hafizul qur'ana an zahar qalbi haka Balarabe zai ce na haddace qur'ani da zuciyata shi kuma Bahaushe zai ce na haddace da ka to ala ayi hali hadda a wurin malaman hadisi iri yake saboda malaman hadisi sun kasa daukan ilimi hanya biyu akwai wanda yake daukan ilimi da littafi akwai wanda yake daukan ilimi da ka kamar Imam Malik bai taba koyon karatu da littafi ba idan haka ka'idar Imam Malik kuma in ya je zai karantar ka da karantar da littafi cikin almajiran Bukhari akwai masu daukar wannan sahihul Bukhari da ka kamar su Karimatu wata mace ce guda ɗaya cikin ɗaliban su Karimatu akwai su Kusmai Hani Musalli Abul Waqas su kuma waɗannan da littafi suke ɗauka to tun farko ran da ka zo wurin malami za ka yi rijista kanka alaga ba ta malami zai rinka zuwa ne ina zama to ba littafi eh to shi kenan to haka za ka zo ka zauna malami maka haddathana fulani haddathana fulani haddathana fulani shi kenan to abin da ka'idar ita ce yadda malam ya koya maka din nan ka ji ka haddace to nan da shekara 100 in za ka kawo shi ana so ka kawo shi da ka a haka to yanzu wannan kana da babu sadrin ke wato kana da haddar jirgin ka yana dauka yadda ka karba haka kake bayarwa idan kuma da littafi kake koyo karatu to abin da ake so ran da malam ya zaunar da kai yana koya maka da littafin sai ka rika alƙalami a hannunka ya alƙalamin nan da za ka riƙe a hannunka zai zama maka za ka rinƙa gyare-gyaren da malam zai rinƙa ce maka ka gyara misali sai malam ya ce haddathana abul fadli sai ka ce a alaga fata malam ni a nawa na ga abul fadli ne madadin sa ka na gani sai ce a ce share digo ɗaya kabar ɗaya to a ƙa'idar in kana son a ce kai kana da hadda mai kyau a nan take sai ka share kafin ɗin a gaban malam ba sai ka tara ka je gida ba to idan ka gyara haka din nan ana tafiya sai malam ya karanto wata kalma sai ka ce kai baba ana ka bugu sai malam ya ce to rubuta ana tafiya ana gyara maka to yadda ka koyi wannan littafin ana gyara maka to ran da duk zaka karantar wannan littafin mai gyara-gyara shi zaka dauka ka karantar kar ka je ka dauko wani daban da ba a gyara ba ta karantar sai a ce to ba ka da babu kitab babu kitab a nan shine wanda yake ɗauka littafi to kun ga babu ɗin iri biyu Imam Malik ya yi karatu da kani dan haka har yara sun je karantar baya rike komowa dan su da ya rubuta, domin ne mu wadar ma da ya rubuta a baki sai koma ya haddace ta. So da haka in ka zo kai ne da kake koyon mu wadar kai za ka rike, ko kana karantawa shi kuma ne maka bayani ne maka fasara ne maka sharri. To hadisan da Imam Malik ya haddace tun yana yaro, tun yana almajiri, har yazo ya rubuta su a muwadda, har yazo yana karanta maka yana fahimtar da kai, yadda ya haddace su tun yana almajiri haka yake kawo su har ya zama malami bayan shekaru 81. To wannan shi ne ake kira tamad dabbi, yana da cikakkiyar haddar. Idan aka rinka samun gargada haddar baka kai yadda yake ba da ita yadda aka ba shi ba, to shi ne sai a rinso ta sai ta zama 60% ko 70%, wato sai ta zama 70% ko 60%, amma dai katta gaza 50%, katta gaza 50%, tana gaza 50%, to ta rinso. Ko kun fahimta jama'a? To yanzu wannan maganar tana nuna idan kana son a kira ka tamu babki, sai ka zan hadisan da aka baka kana almajiri, in ka zama malami za ka iya bada su tsab da tsab ke ne. Don haka wani hadisi kwaya ɗaya da aka kai aka komo a cikin muwadda da Ibn Abdulbar ya zo, wanda shi ne babban lauyan Imam Malik, ya kai ya komo sai ya ce matsalar fa ba daga Maliku aka same ta, daga almajiran Maliku ne. Shi ne hadisin da nake muku isara jiya, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku zo sallah ku zo da natsuwa. Fama adraktum fasalli wa ma fatakum fa atimmu ko fa faqadu. To wadannan riwayoyi biyu ne a makarantar Imam Malik, akwai fa atimmu da akwai faqadu. Fa atimmu shine na zo sallar azhar raka'a farko ta kudu ce mini, ko kuma mun ce sallar isha raka'a farko ta kudu ce mini. A karkashin fa atimmu, idan liman ya fice ne in na tashi zan an yi itimami kenan, sai in karanta Fatiha a sirrance, sai in haɗa da wanda na samu daliman, sai zama abinda na samu daliman shi ne farko, yanzu na ciko kenan. Amma in qada'i ne, to abin da ya kuɓe kenan shi ne Fatiha da Sura a bayyane. To idan na tashi zan tashi in yi Fatiha da Sura a bayyane, shi ne ma'anar faqadu. Amma wannan shi urfin mutaakhirina. Amma inda al-qudama wa aurin malaman da tsakanin itimami da qada'i ma babu bambanci, ba sa bambanta tsakanin itimami da qada'i, domin ga shi nan fa idza qadaytum manasikakum ay al-qada' anan yi kawai, fa idza qudiyat as-salati ay anan abun nan al-qada' yi kawai. Wannan kalmar da aka saba ni sai aka wanda yake da littafin muwadda din nan na fi sharhin sanayir al-hawalik ya zo duba shi ya yi isara zuwa ga wannan matsalan akan faqadu da atimmu din. Sai da wasu don malaman hadisi kamar tari suka yabar rashin haƙuri, sai da wasu suka nemi cewa ai wannan kalmar to ta samu matsala wajen Imam Malik, fa atimmu ne ko kuwa faqadu. To in ka karanta nan su yi ɗi za ka ɗan samu binciken ne kaɗan, amma in kana son ganin cikakken bayani sai ka koma at-tanhih limasil muwatta min al-ma'ani wal asami na al-Imam Ibn Abi Barr, wanda ƙarfi ya tabbata ga Allah har yau da a sake wa muwadda sharhi irin wannan magana. In ka karanta wannan sharhi ka san Ibn Abi Barr ya yi wa muwadda sharhi, ya sa sun so yi mai kirari sai su babban lauyan Imam Malik. Duk inda za a zargi Imam Malik akan wani abu sai ce a baku gane abin da ne ba yadda karatun ne. Saboda haka kalmar faqadu din da aka samu sabani a makarantar Imam Malik sai aka ce ba daga Maliku ba ne, daga almajiran ne wani ya je ya yi riwaya bil ma'ana. Amma mafi yawancin ɗaliban Imam Malik sun je ne da ma'anar fa atimmu. To sai aka samu wani mutum ɗaya ko mutum biyu sai aka zo da faqadu. To sai aka ce to wannan kalmar faqadu din tare da fa ba illa ba ce, amma kun gani ya faɗa wajen lafazi. Wai suka ce Imam Malik ne ya ba da hadisin haka, wannan dalili ne akan Imam Malik ya haddasa hadisin ba, domin dukkan ƴan makarantar su Imam Malik da suka koyo hadisin da lafazin fa atimmu suka zo da shi, to Maliku ya zo da shi da fa'atinmu wata rana sun yi kuskure ya zo da sakabu kun ji inda suka tafi ta zo ke ne sai Ibn Abdullah ya ce a wannan din ma ba daga Maliku bane shi almajirin Maliku ne Maliku ya koyar da shi da fa'atinmu shi kuma ya je riwaya da ma'ana dan haka har yanzu dai Maliku yana nan Maliku ko kun fahimta to yanzu in aka samu mutum ya kubuta daga irin waɗannan abubuwan da makarantar su sai a ce an ba shi matsayin haddace ta zan 100%. To kun ji sanad bab ke nan ina fatan mun fahimci abin da ake nufi da bab da bambanta bab ko sabrin da bab ko kitabin don haka kun ga yana da muhimmanci wani abu malaman da suna kula da shi yanzu na gaba a kula da abba idan ka je da kai karatu na faɗa muku maganar nan gaskiya saboda Allah ba wai malaman da ba mu din mun dan nutsi da muke karatu daga baya inda muka je da mu karatu ta kana su da hadisi ba zuwa muke da littafin hadisi sai a koya mana na ga ni kai malam na zo a koya min karatu shi malam shi zai bincike ka ya gane ina ka kai ina ba ka karatu shi mu mu ka ba ba yanzu baka je da blogul mara a makale kana zuwa kuma sai ka budo a algaita malam zamu muqabala ne an gina haka hadisan tun da yake kai sai a muke karatu a kai zai je za a muqabala a yau ba haka ba wato fa'idar za ka je ne hannu rabbana za ka je ba komai hannunka shi malam kun ga na ɗaya shi zai saka maka littafin da za ka karanta ko to a littafin kuma shi malam ya kamata ya maka bitamini irin bugun da za ka karanta zan yi muku misali tun da wannan aji na matsala ne ba zan koyi komai ba yanzu misali littafin Riyadus Salihin an buga littafin Riyadus Salihin ya fi bugu 50 wato maɗaba'a daban-daban to idan har malaminka da zai koyar da kai Riyadus Salihin in ya cancanta malamin hadisi in ya ce ka siyo Riyadus Salihin sai ce masa ka siyo ɗaba'a kaza ba kawai siyo Riyadus Salihin ba domin Riyadus Salihin din akwai maɗaba'o'i daban-daban wata maɗaba'ar hadisi kaza ya faɗi wata kalma kaza ta faɗi cikin hadisi kaza wata babu kalma kaza wata babu kalma kaza misali mafi yawancin Riyadus Salihin da 'yan kasuwa suke bugawa in ka je ka ɗauki wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaito za ka ga inna allaha la yanzuru ila a'malikum ba za ka ga suwarkum ba wa suwarkum walakin yanzuru ila inna lakum walakin yanzuru ila suwarkum ajsamikum wala ila suwarkum ko walakin yanzuru ila qulubikum yau wasu akwai wata kalma a wannan wurin a bugun ɗan kasuwa wadda babu ita wadda faɗuwar wannan kalma ta rage wa hadisin ma'ana har wasu sai su samu hujja a kai har ga shi annabi ya ce ma Allah baya kallon jikinku zuciyarku Allah yake kallo inda zuciya Allah yake kallo don haka ko na ake je mu ko na sa kaya na kasuwar zuciya ta dai mu amma yadda hadisin ya zo Allah yana kallo zuwa ga qulubikum wa a'malikum wa suwarikum kuma akwai kalmar suwar da a wurin wato hadda surarku to yanzu galibin Riyadus Salihin da ya zama sa'i an buga su akwai irin waɗannan safafa kalmomi da suka faɗi amma sai ce na lokacin da yobi yobi mara yobi Riyadus Salihin ba zai zaɓar maka wacce nuska ce kyakkyawa ba sannan aka zo ana karatu babu ta hadisi ba zai ce wannan kalmar asalin babu ita a cikin hadisin ba garin bugu ne ta shiga misali na shiga wata kalma na yadda duk wanda ya karanta bulugul mara zai ce a ciki ta ce amma ba a bulugul mara ta kyau hadisin farko na bulugul mara hadisin Abu Hurairah in ka karanta bayan yi tafsiri sai yake warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan ba a bulugul mara ne ba yasa su ma waɗanda suka sa ɗin da suka kawo suka sa su cikin kaushi ne doro haka duk wanda yake da bulugul mara da Allah ya zo duba wannan warawahu malikun wa shafi wa ahmad babu shi a asalin bulugul mara rubutun hannun nuska bulugul mara babu bulugul mara nuska muhaqqaqa maqru'a ala al-musannif babu amma da ga mafi yankin bulogin da ran da aka buga za a ga da wannan kalmar irin wannan takar sare ne wani ne malamin shi yana karanta da shi sai ya gama karanta sai kuma yace wani da wani ma tsoruwar to sai shi wannan shi ne sai ya rubuta wannan don haka tashi da ya buga kuma sai ne yace ai ga wani ƙari sai a buga fa duk wannan rashin hakiki ne to malamin ka shi ya kamata yace maka sai nuska kaza ta sahihul bukhari kar ka sai nuska kaza yau nuska kaza ta sahihu muslim banda nuska kaza wanda wannan nuskar in ka siyo za ta sa a samu sauƙin gyare-gyare da za a yi in ana karatu amma na lura wannan maganar ma da nake a nan tsarin karatu a ƙasarmu ina jin ma ba yi da tsina ma ba a damu da shi maganar nuska da maganar maɗaba'a yanzu misali duk can da ka ganin sai littafi taba'a ta darul jin ko darul kutubul ilmiya ko darul fikar to larura ce kawai amma an ba haka daga littafi taba'a darul fikar kyauta ga wanda darul jawzi suka rubuta da naira 10,000 to sai ce wannan bar wancan na kyautan don wancan na kyautan ko library na ba zan sai shi ba to amma mutanen kasar nan yanzu mafi yanki taba'a darul fikri ake kama taba'a ake kama na ta darul ilmiya taba'a ake kama na ta darul jin malamai suna kula da wannan saboda a isar da ilimi kamar yadda yake ina ma'anar wannan yaya maliki ya rubuta muwadda to haka ake so muwadda ta kasance don haka kun ga muwadda da take riwaya daban-daban ce zamu je mu magana ta nan gaba kowace muwadda ana danganta ta zuwa ga wanda ya ruwaito ta yanzu muwaddan mu da muke amfani da ita a nan Najeriya Ghana Sierra Leone Senegal da sauran yammacin Africa da kuma yammacin duniya Maghrib riwayar al-Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi wannan riwayar ta sa banban da riwayar Yahya ibn Yahya
bayan ka koyi karatu shekaru 20 ka tafi me yawa ya ƙara wasu hadisi ko ya rage wasu hadisi cikin muwadda wanda yazo daga bayan nan shi kuma zai tafi da muwadda ba yadda kai ka tafi da ita ba ko kun fahimci wannan da kyau to kun da kula da yadda aka karantar da kai to yana da ma'ana don haka idan da so samu ne in za ka yi karatu wurin malami sai ka je algafata malam na zo a koya min ilimi ya shi malam yake to me kake so ka koya a ina so in koyi ilimin hadisi ne shi malam yake kai littafi kaza kai littafi kaza eh to yanzu ne mu littafi kaza to dai ta lokacin daba'a ne yanzu sai yake maka ka kula ka siyo daba'a kaza idan ka siyo wannan daba'ar shikenan in ka je ba ta wani lokacin shi malam sai kawo daba'a da ta dace sai ce wannan ta dace ka koyi karatu da ita saboda idan ka koyi karatu mai inganci kun kunta mun ji wannan to wannan matsala ilimin hadisi kai za ka ji ta inda haka da sauran abubuwa sai dai ka ga ko menene gashi nan Allah ya kiyaye to idan mutum a littafi yake koyan karatu ga ka'ida dan ya zama yana da samun babbi wannan littafin da ka je ka koyi karatu da shi ba ka rabuwa da shi ko kwanciya za ka yi sai ga yana kusa da kai in ka zama shashasha kana barin shi kowa ya zo ya taba shi har ya iya canza ko ƙara ko rage sai malamai su ce ba shi da hadda saboda mai yiwuwa ka je ka yo karatu malam ya ce gyara kaza gyara kaza kana da wani ɗa wanda ya iya rubutu irin hannunka in ya je ya ƙara wani abin ya za a gane to don haka ba ka barin wannan littafin kowa ya taba har ta kasance malaman da irin waɗannan ko tafiya za su sai su kwashi irin waɗannan littafan sai su tafi da su kamar yadda al-Imam Abu Hatim yake faɗi kamar yadda ɗan shi ba da labari a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil yake babana ya tashi zai tafi nemo ilimi ƙaro ilimi fa al-Imam Abu Hatim yake sai kwashi duk littafan shi da yake karatu sai ya tafi da su yake sai da yake ya ƙaro ilimi kuma ya ƙaro wani akan nada sai to yake sai jirgin ruwa ya kife da su yace ga tsufa yana ba da labari yace haka ya daga buhun littafan haka ruwa yana neman ya hade shi amma buhun littafan sai ya daga su ya tambo da su haka har aka zo aka cece shi littafan bai yadda sun taba ruwa ya yadda shi ya tafi littafan su haye to shi yasa aka ce da ya dawo ya manyanta ya tsufa sai zan ilimin da ya tara kamar ba zai iya fajjare shi ba amma ba zai iya fashe shi ga al'umma ba shine sai ya tara ya zaunar da dan ya ta dura mishi ilimi ya ta karantar da shi yasa mafi yawancin Abdurrahman in yana karatu sai kaji ya ce qala abi Abdurrahman ne littafin al-jarh wa ta'dil sai kaji ya ce qala abi babana ya ce dan gidan al-imam Abu Hatim to suna kula da irin waɗannan littafan don haka irin wannan littafin ba a wasa da shi jama'a to da kuma malam yake muttasil as-sanadi dazu na yi magana ittisali tsakanin Bukhari da malamin shi da wane ko ittisal as-sanadi dole a samu malamin da kace kai karatu wurin shi in aka karanta tarihin ka da tarihin shi a ga cewa kun yi zamani daya kaji matsala ta farko matsala ta biyu zamu same ta gaba ita ce a tabbatar da kun taba haduwa ko so daya amma a ƙarƙashin wannan matsalar akwai sabani da Imam Muslim ya kawo cewa ba sharadi bane in dai kai mutumin kirki ne shi malamin mutumin kirki ne in dai aka lura kun yi zamani daya a tarihin rayuwarku to ko babu inda aka ce kun taba haduwa babu komai sai Imam al-Bukhari yace a'a dole sai mun samu labarin akalla kun taba haduwa ko da so daya misali Allah ya ji kamar Abubakar Muhammadu Gumi ya rayu har zuwa shekara kaza muke 1991 misali sai wani yaro sai zo yace qala Abubakar Muhammadu Gumi kun ga yanzu kai tsaye ya jona kanshi da malam kenan to a ka'idar hadisi sai abin cika malam ya rasu hijira na da 1411 wannan yaran an haife shi hijira na da 1415 sai ce to ai tsakanin su akwai shekara hudu wannan ya mutu da shekara hudu sannan aka haifi wannan to ina suka hadu sai ce to ba za a karba ba kun ga babu ittisali to amma ta yi wannan ya rasu hijira na da 1411 wannan kuma an haife shi hijira na da shekara 1390 wato kun ga sun samu kamar shekaru 20 da wani abu ma suna numfasawa tare kenan to malaman hadisi sai su ce har yanzu ba a samu ittisali ba sai an samu wani bayani cikin labarai ko tarihin Malam Abubakar Gumi cewa wannan ya yi karatu gaban shi ko kuma shi wannan a cikin bayanin shi cewa ya taba zama gaban Malam Abubakar Gumi kasancewar a karanta a tarihi kawai a date a kwanan wata ya nuna cewa sun yi zamani ɗaya aka ce bai isar ba don haka in ana son cikakken ittisali bayan shekaru sun nuna an haɗu sai kuma tarihi ya nuna wannan ya taba haɗuwa da wannan kamar yadda kana yawan karantawa a tarihin Imam Malik zaka ji ana cewa Abdullahi ibn Mubarak ya je wurin shi yayi karatu Shafi'i ya je wurin shi yayi karatu ko kun fahimci wannan in kana yawan karantawa cikin tarihin ainihin wato al-Abinnan al-Imam Ahmad zaka ji ana cewa al-Imam Ahmad ibn Hanbali yayi karatu a hannun Shafi'i kana karanta cikin tarihin Shafi'i sai kaji ana cewa al-Imam Shafi'i malamin Imam Ahmad ne to irin wannan ake so a samu bayan shekaru sun nuna an hadu to sannan sai a ce an samu ittisal sanadi sannan sai malamin yake zairu muallal din nan ba ne illa ba abinda ake nufi da illa a cikin ainihin wato istilahin hadisi illatun khafiya jama'a idan illa ta zama a fili take to ba a kiranta illa sai a kira ta da gurgurdan matsalar da ta faru wato ashe illa iri biyu ce akwai illa wadiha akwai kuma khafiya yanzu misali wannan yaro da aka haife shi hijira na da shekara 1415 yanzu yace wanda ya rasu hijira na da shekara 1411 ya karantar da shi ai kun ga an tabbatar da cewa wannan ya rasu da shekara 4 aka haifi wannan to yanzu wannan ba illa bace ba a kiran wannan illa domin wannan ai kowa ya duba zai gane to ba illa bace yanzu wannan sai a kira shi inqifa'i kawai inqifa amma idda illa take burin muku misali akwai wani mutum mai suna Abu Zubair Abu Zubair din nan yana rawaito hadisi daga Jabiru dan Abdullahi amma wani lokacin kuma yakan rawaito hadisi daga wani mutum mai rauni sannan zuwa kan Jabir to duk hadisin da ya rawaito daga wurin Jabiru kai tsaye ina rufe ce haddafana Jabir. Da hadisin da ya san kuwa ba ta wurin Jabir ya rawaito kai tsaye ba sai ce an Jabir. Kun fahimci wannan? To da ɗalibai suka gane shi akan haka, sai wani ɗalibin shi mai suna Lays ibn Sa'ad mutumin ƙasar Masar, har ya gama koyan karatu wurin malamin kakaf, irin za a yi sallama alaga ta fata malam zan koma garinmu, malam ya ɗan rako ka ane maka irin da ya to Allah ya tsare lafiya Allah ya kiyaye. Sai shi ɗalibin Lays sai ce alaga fata malam, nan tattaruwan hadisan da ka karantar da ni ne duka daga Jabir, duka waɗannan hadisan kunnanka ya ji daga bakin Jabir? Sai Abu Zubair ya ce a'a. Sai shi ɗalibin sai ya miƙa malamin littafin da ya tattara waɗannan hadisan da alƙalami, sai ya ce alaga fata malam ka yi mana alama akan duk hadisin da ka ji daga Jabir, wanda duk da ka ji daga Jabir ba ka bar shi. Sai ya biyo mai alama kyaskyas, sai ɗalibin ya tsuguna sai ya kwafe hadisan da malam ya nuna bakin Jabir ya faɗa wa kunnan shi, da ya kwafe sai ya bar wa malam asalin wancan littafin wanda yake a hargitsa ɗin, sai ya riƙe wannan wanda ya tabbata malam ya ji daga Jabir. To don haka za ka ga malaman hadisi sai su ce idan ka ga hadisi daga Abu Zubair, daga Jabir, to wannan hadisin in dai an samu wannan an to hadisi ne ba'isi, domin akwai illa a ciki. To illan nan ba ƙarara take ba, domin mai tabbas ɗalibin Jabir ne. Kaga ashe abin kowa ya san yayi karatu hannun Jabir, amma akwai hadisan da ba kai tsaye karanta ba. To duk inda aka samu irin wannan illa, to malamai ba za su karɓa ba, sai su ce sai dai riwayar Lays ɗan Sa'ad daga Abu Zubair daga Jabir wannan za a karɓa, saboda shi Abu Zubair ɗin ya nunnuna mishi tabbatattu. To irin wannan riwayar duk wanda yake da Sahihu Muslim ya je ya ɗauki Sahihu Muslim, za ka ganta da yawa a cikin Sahihu Muslim, za ka yi ta ganin riwaya an Abu Zubair an Jabir, an Abu Zubair an Jabir. Matuƙar almajirin Abu Zubair ba Lays ɗan Sa'ad ba ne, sannan tsakanin Abu Zubair da Jabir baka ga haddasana ba. To Imam Az-Zahabi da kanshi yake fadrib alaiha, yake ka buge wannan riwayar bata inganta ba. To yanzu kun ga wannan illa ce a ɓoye ko? To irin wannan illar ce ake magana, in ta zo a cikin hadisi to wannan hadisi ba zai zama ainihin sahihi ba. To in hadisi ya kubuta daga wannan illar, sai a koma wajen shubuzi. Me ake nufi da shubuz? Shaz. Shazin hadisi jama'a shi ne hadisin da mutumin kirki ya saba wa wanda ya fi shi kirki. Abu Zubair da muka ce ɗin nan yanzu ai mutumin kirki ne, ba makareci ba ne, sai dai wancan ɗan tadlisancin da yake yi. To da a ce misali ɗabaƙar su ɗaya da Maliku, sai ya ruwaito hadisi sai ya saba wa Maliku, to yanzu aka tashi Maliku za a ce siqatin sab, shi kuma wannan za a ce siqatin mudallis, amintacce ne sai dai yana da tadlisanci. To idan da a ce Abu Zubair zai ruwaito hadisi, Malik ya ruwaito hadisi, a cikin riwayar Malik a samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza guda hudu, sai irin wannan riwayar sai ta zo, sai shi Abu Zubair yake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abun guda biyar, sai ya ce to yanzu kun ga dukansu amintattu ne, sai dai ɗaya ya fi ɗaya aminci ko? To riwayar wannan da ta saba ɗin nan sai ya ce ta zama shadda. Don haka a taƙaicen aka tambaye ka me yake riwaya shadda, sai ka ce riwayar mutumin kirki wanda ta saba wa wanda ya fi shi kirki, ko kuma riwayar mutumin kirki wadda ta saba wa tattaruwar mutanen kirki. In aka samu tarin mutanen kirki, sai aka samu wani mutumin kirki shi ma sai ruwaito hadisi, sai tashi ta saba wa tasu, to sai a ce ya zama shaz. Bari muku misalin irinta. So ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar kisfewar rana, sallar kufufi na rana, so ɗaya ya yi, kuma sallan nan an yi ta raka'a biyu ne, amma kowace raka'a tana da ruku'u hudu. ko wace raka'a tana da ruku'u biyu, afwan, ruku'u biyu, ya zama sallah tana da ruku'u hudu kenan. To wannan ita ce riwayar da ta tabbata. Sai aka zo a makarantar Jabir din, kuma sai aka samu wata riwaya daga wannan makarantar, ita kuma ta ce raka'a biyu ruku'u takwas, wato kowace raka'a ɗaya akwai ruku'u hudu a cikin ta kenan. To yanzu wannan riwayar wanda ya ruwaito ta ba mutumin banza bane, ba matsayaci bane, amma an samu ƴan makarantar gaba ɗaya sun ce malam ya karantar da cewa raka'a biyu ruku'u hudu, shi kuma ya ce raka'a biyu ruku'u takwas. To idan da wannan sallah ce da Annabi ya daɗe yana yin irin ta, sai ce to me yiwa kowa yana bada labarin wata waƙi'a ne, amma sallar so ɗaya aka yi ta, don haka sai aka ce to an samu shuzuzi kenan a cikin tashi. To dukkan hadisin da ya kubuta daga waɗannan haɗurran, haɗari na shuzuzi, haɗari na illa, bayan waɗancan to sai a ce ya zama huwa fa'ihu li zatihi, to shi ne fa'ihi li zatihi, ma'anan li zatihi wato shi da kanshi sahihi ne, ba sai an samo wani isnadin ya taimaka mishi ba. To wannan magana da malam yake li zatihi kuma ta kasabta mana kenan, hadisi ya zama kashi hudu kenan. Dan haka ku kiyaye jama'a, hadisi maqbul kashi hudu ne. Na daya shine wannan da malam ya faɗi, as-sahihu li zatihi, sannan akwai as-sahihu li ghairihi, an fahimta, sannan akwai al-hasanu li zatihi, sannan akwai al-hasanu li ghairihi. Yadda abin yake shine kun dai yadda sahih li zatihi yake, ko to bambancin as-sahih li zatihi da al-hasanu li zatihi abu ɗaya ne. Can da aka ce tamu dabbi, in aka samu mai riwaya ɗaya daga ciki, ko wasu aka ce hafifu dab, haddata ya sauki, za mu zo mu ji insha Allah, to sai hadisin sai dawo al-hasanu li zatihi. To idan hadisi ɗaya aka ruwaito shi da isnadi fiye da ɗaya, kowane ɗaya daga isnadan biyu ko uku duk aka ce al-hasanu li zatihi, al-hasanu li zatihi, to in ka tara hasanun li zatihi, hasanun li zatihi, to sai ya zama sahihun li ghairihi. Ko kun fahimta? Hadisi ne sahihun li zatihi saboda akwai tamu dhab, nan kuma sai aka samu khafifun dhab, sai aka ce ya zama al-hasanu li zatihi. Sai aka sake samu wannan hadisin wata hanya, sai ka ce to yanzu ya tashi daga al-hasanu li zatihi ya zama sahihun li ghairihi. Kaji kashi uku kenan. Kashi na hudu, idan aka samu hadisi da'ifi, amma anan ba kowane irin da'ifi ba, da'ifin da ya zama ya taho da ingancin shi tsaf, sai aka samu ya zama mursali. Za mu ji menene mursali, ko kuma sai aka samu wani mukhtalif a ciki. Abinda ake nufi da mukhtalif shine mutumin da farkon rayuwar shi yana da kyakkyawar hadda, ana nan sai littattafan shi suka kone, sai samu rikici, ko ya makance sai samu rikici, ko wata matar shi da ya jarabtu yana son ta ta rasu, ko uwar shi ta rasu, ko dan shi ya rasu, ko wani abu ne wanda yake faru, dan adam wani kun san ba ya iya jurewa, to kuma ɗabi'a ta dan adam dole ka bashi uzuri tunda halitta ne. To wani sai kwakwalwar shi ta rude, to in ta rude din nan sai zan baya iya hadda sosai. To kun ga sai a kasa bambance hadisan shi da waɗanda ya bayar da waɗanda ya kasa ba. Wato in aka kasa bambance hadisan irin wannan mutumin, sai a kira shi al-mukhtalif. To in aka samu riwayar mukhtalif ya ruwaito kaza, sai aka samu wata riwaya mursala ita ma ta ruwaito wannan abun, to irin wannan mai rauni ne, wata ma mai rauni ne, to in ka hada su, to raunin su bai tsanani ba, su biyu in ka hada su, su ne suke zama hasanun li ghairihi. Dan haka hasanun li ghairihi fi zati kulli wahida min ar-riwayat da'ifa illa anna ad-da'f munjabar, wato raunin ba rauni ne karara ba, rauni ne da za a iya daga shi. To in ya faru irin haka, ana iya hada waɗannan riwayoyi sai a ce sun zama al-hasanu li ghairihi. malam zai mana bayanin su, amma na yi mana saurin bayanin haka ne don mu fahimta. To sai malam ya ce wa tatafawatu rutabuhu, martabobi na hadisi sahihi suna zarce wa juna bi tafawuti hadhihi al-awsaf, saboda fifikon waɗannan siffofi.
Kun gane me ake nufi jama'a? Yanzu ai hadisi sahihi domin yadda ake samun shi ko? Da hadisi nan sahihi wanda ya ruwaito shi an ce da shi tamu babbi, to amma ai wani yabon da ake mai yanzu kamar Imam Malik, in ka je kana karanta Imam Malik tarihin za ka ga an yabe shi da kalmomi kamar guda biyar. To yanzu wanda aka yabe shi da kalma biyar zai yi darajar su ɗaya da wanda aka yaba da kalma ɗaya?
Aha,
wani malamin za ga an ce thiqatu, amintacce. Wani kuma dai a ce thiqatun thiqatun, sannan a ce sabt, sannan a ce babit, sai kuma a ce mutqin. Wani shi kadai an loda mai guda biyar: thiqatun thiqatun sabt babitun mutqin. To yanzu wanda aka yabe shi da waɗannan kalmomin, da wanda aka ce thiqatun kawai, wanda aka ce thiqatun hadisin shi sahihi ne, to amma wanda aka yabe shi da waɗannan kalmomin fa, to shi kuma ya kamata inda wata kalma da ta fi sahihi a faɗa mai, to shi ne sai malam yake cewa ko da yake babu wata kalma ƙarara da ta fi kalmar sahihi, amma martabar sahihin da wannan ya ruwaito to tana finta wannan, shi ne wa tatafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf, martabobin hadisi sahihi suna ƙara ɗaukaka saboda ɗaukakuwar waɗannan siffofin. Ko kun gane jama'a? Yawwa. To idan kun fahimci wannan da kyau, sai malamai suka ce daga cikin martabobi mafi ɗaukaka na riwaya hadisi, in ka samu hadisi daga Zuhri, daga Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar, daga Abdullahi ɗan Umar, daga Umar, in ka ga isnadi haka, to wannan isnadi yana da martaba ƙwarai. Salim daga Abdullahi ɗan Umar mahaifin shi kuma Abdullahi ɗan Umar daga nashi mahaifin Umar, ko kuma ka ga Muhammad ɗan Sirina daga Ubaida ɗan Amr As-Sillami daga Ali radiyallahu anhu, idan ka ga haka to wannan ma isnadi ne mai martaba sosai. Ko kuma Ibrahim an-Nakhai daga Alqama daga Abdullahi ɗan Mas'ud, ko kuma ka ga riwaya daga ainihin wato yadda take yanzu wannan martaba ta sama kenan, wadda take ƙasa da wannan sai ce kamar riwayar Buraid ɗan Abdullahi daga Abi Burda daga kakansu daga ainihin mahaifinsa Abu Musa al-Ash'ari, haka kuma Hammad ɗan Salama daga Sabit daga Anas. Ma'ana yanzu idan waɗannan martabobin in aka ce ga riwaya daga Ibrahim an-Nakhai daga Alqama daga Abdullahi ɗan Mas'ud, to wannan yana daga cikin a'ala riwayoyi mafi daraja, kamar riwayar Maliku daga Nafi'u daga Ibn Umar, suna daga cikin maɗaukaka. To za ka samu wannan sahihi ya ce, amma sai ka ga wata an kawo kuma kamar ake daga Suhail ɗan Abi Saleh daga babanshi daga Abu Huraira, ita ma sahihi ya ce amma tana ƙasa da wannan, ashe ka ga sahihan ma wata tafi wata. To idan kuka gane wannan karatun to ku riƙe shi da kyau, akwai inda za mu je inda zai amfani, inda za ka gane ashe riwayar sahihiyar ma wata tafi wata, to za a zo wani wuri da za ka ji an ce wannan sahihi wannan sahihi, to ka gwada wanne ya fi ƙarfi. Kar ka ce a ya za a ce kuma sahihi da sahihi, a'a, ai wanda ya ci 80% na jarabawa ya ci jarabawa, wanda ya ci 100% ya ci, wanda ya ci 90% ya ci, dukansu sai a ce sun ci. To amma in aka zo gwada ƙarfi fa, ka ga mai 100 ya fi mai 90, mai 90 ya fi mai 80, to da wannan za ka gane wajen ingancin riwayoyin ma duka sahihai, amma wata sahihiyar tafi wata sahihiyar.
to sai malamin yake cewa wa min samma, to daga nan ne kuddima sahihul bukhari, sai aka gabatar da sahihul bukhari inda an ce wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf. To imam al-bukhari ya tattala riwayoyi sahihai kwarai da gaske a cikin littafin shi, amma fa ina son ku san akwai wasu riwayoyin a cikin sahihul bukhari matsayin sa hasan ne, amma kuma in hasan din ne na bukhari to in ka kai shi tirmidhi kuma shi ne zaka ga tirmidhi ya ce sahih. Ko kun fahimta? To tunda imam al-bukhari ya zan ya zaƙulo irin waɗannan garan dangangariya masu kyau, ya tara sai aka ce to littafin shi yana sama da na kowa. Yasa Abdullahi Gwanda yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu. To sahih al-Bukhari shike gaba da na kowa. Sannan sai yake thumma muslimun, sannan sai kuma aka gabatar da muslim. Jama'a wannan ita ce ingantacciyar magana. Sahih al-Bukhari shine asahhu kitabin ba'da kitabillahi. Amma akwai sabani da ya taso a wurin malaman maghrib, malaman yamma suke cewa muslim ya fi bukhari, amma titikon wani malami ne ta haƙiƙi ya ce ta shajara qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayyu zaini taqaddama wa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan wa faqa fi husni sina'ati muslimu. Wato wajen inganci bukhari ya fi, amma wajen tsari muslim ya ce. Abin da ya sa shi imam al-bukhari littafin shi gaskiya na malamai ne, saboda in aka yi maka hujja da hadisi cikin bukhari ka je ka duba baka gani ba, kaka je kana hayaniya ka ce mun duba ba mu gani ba, littafin malamai ne. Inda kake tunanin hadisi ba zai kawo shi nan ba, kamar muktasar ne a fiqh malikiya, inda kake tunanin mas'ala ba zai kawo ta nan ba ƙarshen ta. Kana tunanin aure zaka tafi babin aure, sai ka gani a babin shafa akan hufi ya hada matsalar da wata da take kama da ita, in ya bada hukunci sai wuce. To haka ce maka tafi ka je ka duba a muktasar, sai ka je ka duba babin aure ba gani ba, sai ka zo kana hayaniya mun duba ba mu gani ba. Da malami ya zo sai yake ga magana, kaga ashe muktasar littafin malamai ne. To Bukhari zai kawo maka hadisi, in aka yi maka hujja tafi ka duba hadisin, kana zuwa ka duba hadisin sai ka ce ba gani ba. Misali yanzu dan Allah jama'a, a ina za a nemi salatin annabi, hadisin salatin annabi a ina ba a neme shi? A babin salati ko? To amma bai kawo shi a nan ba, sai kai shi babin falala annabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, har zuwa ƙarshe sai kai shi babu fadli Ibrahim. Sai yake wannan hadisi yana nuna daraja annabi Ibrahim, tunda dai har gashi ana neman Allah ya wa annabi Ibrahima, wato Allah ya wa annabi Muhammadu daraja irin ta annabi Ibrahim. To annabi Ibrahim babban mutum ne, ko kun fahimta? To yanzu kun ga wannan irin tsarin Bukhari, haka ya je ya rinka tsuntsunka hadisan yana watsa su. Shi kuwa muslim in ya ce maka babin aure, zai tattara hadisan gaba ɗaya a wurin aure, a nan zai tara, ba za ka sake jinsu a gaba ba. To kaga wajen husni sina'a, wajen in kana neman abu ka tsakko shi kai tsaye, to muslim ya fi. Amma wajen iya kafa hujja kuma da inganci, to wannan sai imam al-bukhari. Ina fatar mun gane. To sai malam yace summa shartuhuma, sannan sai littafan da aka rubuta su a bisa sharaɗinsu, ko kuma hadisan da aka ruwaito su a bisa sharaɗinsu. A wannan munasabar ya kamata in yi magana akan littafin Hakim. Kuna jin ana cewa akhrajahu al-Hakim ko? Shi Hakim wani malami ne ya taso daga baya, sai ya ce akwai wasu hadisai da ya kamata Bukhari ya saka su a littafin shi, bai saka su ba. Akwai wasu hadisai ya kamata Muslim ya saka a littafin shi, bai saka ba. Sai ya ce don haka shi zai tattara waɗannan hadisan, zai tara su wuri guda. Al-Hakim Abu Abdullah da ya zo ya rubuta littafi babba, duk hadisan da zai ruwaito yakan ruwaito su ne a bisa sharaɗi na Bukhari da Muslim, ko kuma sharaɗin ɗaya daga cikinsu. Abinda ake nufi da sharaɗi ɗin shi ne ƙa'ida, tare da cewa su ba cewa suka yi ga irin ƙa'idar da suka bi ba, amma take-takensu aka gani sai aka kwaikwayi ƙa'idar. To in ya ruwaito hadisi sai ya ce haza hadisun sahihun wa huwa ala shartihima, wannan hadisin ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim sai yace walam yukharrijahu ko da yake ba su fitar da shi ba ko kun fahimta to da ya rubuta wannan littafin nashi kakaf sai ya fara gyara shi ya gyara ɗaya bisa biyar na littafin sai ya rasu don haka sai zan littafin alkitabi yake shi ya faɗi wannan magana yace hakim ya fara gyara littafin ya gyara ɗaya bisa biyar na littafin ya rubuta a ƙarƙashin gyaran shi na ƙarshe yace zuwa nan rubutun baban Abdullahi ya tsaya game da gyara da tsaftace wannan littafi sai gobe in Allah ya kai mu to gobe shi hayyo Allah bai kai shi ba sai ya rasu to sai shi yace dan haka littafin yake da rikici ga hudu bisa biyar da ya rage to shine zahabi sai ya zo ya dan gyara littafin shine talhisul mustadrak Nasir bin al-Albani kuma yazo sai ya dauka ya gyara su gaba daya to ana nan yanzu za a buga na Albani ina jin nan da shekara daya mai zuwa ko ƴan watanni kadan insha Allah ta'ala don kusan dukkan littafin da ya rasu ya bari ana nan yanzu haka akwai Fathus Salah al-Kubra yau sati biyu da gama bugata mujalladi uku Fathus Salah da kake gani dama an dan ido ne dai ai marmaza a bauta Allah a shiga aljanna akwai asalin Fathus Salah al-Kubra mujalladi uku sai yayi ta yayi ta ya gama ta kamar shekaru 40 da suka wuce zaka jin kana karanta sifatin salatu zaka ji yana cewa al-aslu ka duba al-aslu to wannan al-aslu tun yana da rai muka matsa a buga yana ga abubuwa sun yi yawa to shine makon da yake wani aboki na cikin daliban shi sai yo mini text yace an gama buga ta insha Allah ta'ala yau dinnan a lokacin yake cewa an buga ta yau dinnan yace mako mai zuwa wannan makon kenan yace za ta shiga kasuwa yace na ware zan turo maka ita to ash-shahidul akbar yanzu irin wannan aikin to in malami ya rasu bai karasa wani aiki ba to ana buƙatar a samu wani ya tashi ya karasa in ko aka buga haka to zai haifar da matsala yan bayan ba su abin nan ba to Allah ya ce maka to Allah mu daukacin sarki ya ce maka wannan magana da muka fara yi malamai a cikin ilimin hadisi suna kiranta maratibul hadisi sahih wato martabobi ko matakai na hadisi ingantacce yayin da ya zama ilmomi ko kuma hadisai da isnadansu sun koma cikin littafai sai malamai suka ce to in an zo za a gwada martabar hadisi ingantacce sai a ce hadisi mafi inganci shine hadisin da ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim sannan sai hadisin da aka ruwaito a cikin ainihin wato sahihul Bukhari sannan sai hadisin da aka ruwaito a bisa ainihin wato cikin sahihu Muslim sannan sai hadisin da ya zo a bisa sharaɗin waɗannan malamai guda biyu Bukhari da Muslim sannan sai hadisin da ya zo a bisa sharaɗin Bukhari sannan sai hadisin da ya zo a bisa sharaɗin Muslim sannan sai hadisin da aka ruwaito shi a wani littafi daga cikin littafan da suka lazimta wa kansu inganci kamar Ibn Khuzaima da Ibn Hibban waɗannan malaman dukkan su sun rubuta littafai su ma sun sa sahih Ibn Hibban sahih na Ibn Khuzaima sai dai malamai ne da suka bincika su suka gaba su kai a ce musu sahih kamar Bukhari ba shi yasa ba a hada su kawai sahihaini su kenan sahihaini guda biyu Bukhari da Muslim Allah ya taimaka to sai malam yace fa in khaffa dhabtu idan ita hadda din nan tayi sauki dama ai an ce ta mubbi shine hadisin ke zama sahihul li zatihi ko to fal hasan li zatihi idan hadda tayi sauki to sai a ce ya zama al hasan li zatihi wa bi kasrati turuqihi yusahhahu shi hadisi al hasan li zatihi idan yana da hanyoyi masu yawa to sai a inganta shi shine magana dai da na faɗa muku dazu wa bi kasrati turuqihi da yawan hanyoyin hadisi al-hasan li dhatihi bi sahhahu sai a inganta shi a ce ya zama sahihun li ghairihi ina fatan kun gane to yanzu sai zai shigar da mu wata mas'ala wadda Imam Tirmidhi ya fi shaharata ita ce kuma la yake fa in jumi'a in aka hada su kalmomin fa sai ku ga an ce hadha hadithun hasanun sahihun abin da yasa kalmar take da damuwa ku duba jama'a an ce hadisi hasan shine wanda ya ruwaito shi yana da hadda mai sauki hadisi sahihi kuma wanda ya ruwaito shi shine wanda yake da cikakkiyar hadda to yaya za a yi ɗaya hadisi ɗaya ya cika wannan kenan. Mutum ɗaya ya zama yana da cikakkiyar hadda, kuma ya zama yana da hadda mai sauƙi, akwai rikici. Shi ne malam yake to fa in jumi'a, in kaga an haɗa kalmomin haka an ce haza hadithun hasanun sahihun, to me mafita? Shi malam yake falittaraddudi fil naqil. Shi malamin da ke ciro hukuncin ne yake taraddudi, wato hadithin nan ko dai hasanin ne ko sahih. Yana shakka kenan taraddud. To ma'anar wannan kalima in taraddud ne ya zama hasanun au sahihun kenan. Sai yace haifi tafarrud, wato ta yadda zai ware hukunci yana shakka ne, kada yace hasanun ne hadisin ya zama sahih, kada yace sahih ya zama hasanun. To in yana taraddud sai yace haza hadisun hasanun sahihun, ai ma'anahu haza hadisun hasanun au sahihun. To haka tana faruwa ne a malaman da ilimin game da mazajen hadisin bai tabbata gare su ba. Sai malami ka zo kana karanta tarihin wani malamin hadisi da ya ruwaito, sai ka zo kana shakka shin wannan mutumin martabar shi ta kai tamu babbi ko ko khafifun babbi, daga nan ne ai hukuncin dama. Idan martabar shi khafifun babbi ne hadisin hasan ne, idan martabar shi ta mabbatu ne sahih. Hukunci ne da take faruwa su a immatul jarh wa ta'dil, wadanda ake dibo hukuncin daga gare su, in suka yi sabani shine yake faruwa haka. Sai aje a tambayi Imam Malik a matsayin shi na malamin jarh wa ta'dil, ala gafata malami zaka ce game da wani, sai yace fulanun hasanul hadith. Sai kuma kaje ka tambayi dara kutubi, ala gafata malami zaka ce game da wani, sai yace fulan sahihul hadith. To da Malik da dara kutuni dukkan su kusoshi ne a bangaren jarh wa ta'dil, to kuma sun yi sabani, to kai kuma dama su kake bi, to kai ma dole kai sabani. Ko kun fahimta? Waɗanda ka dogara da su, wannan ya ce hasani, wannan ya ce sahih, to in ka zo yanzu kai tunda malaman ka sun shiga sabani, kai ma haka baka ba duniya. Ko ina nuna muku asalin yadda abin yake tasowa ne, shi da ka dogara da su, wannan ya ce wani hadisin shi hasan ne, wani kuma ya ce sahih, to kai kuma ƙarfin ilimin ka bai kai ka iya tantance wanne ne ba, sai kai ma ka tsaya to hasanin dai ko sahih, kamar yadda malamai na suka ce. To don haka in ka zo sai ka ce hasanin sahih, wai abin da kake nufi ko dai hasanin ne ko sahih, amma dai ya tabbata. Kun ji fassara ta farko, sai ce wa illa in kuwa ba haka ba fa, in ya zan ba wai shakka ba ce fa, to sai ce fa bi itibari isnadaini, to an lura hadisin yana da isnadi biyu ne kenan, yana da wani isnadi hasanun, yana da wani isnadi sahihun, sai zan sai a hada hasanun sahihun bi ma'ana hasanun wa sahihun. Ku kun gane jama'a? Waɗannan wurare na daga cikin wurare masu muhimmanci ka gane su. Abin da yasa wannan matsalar, akwai waɗanda ba su ƙware a ilimin hadisi ba har sun zargi Tirmidhi a kai, suka ce me yake damun Tirmidhi, zai zo yace hasanun sahihun kuma ya sake cewa gharibun. Yaya za a yi hasanun sahihun gharibun? Hasanun sahihun gharibun, me ma'ana gharib? Me hanya ɗaya? To in ka ce hasanun sahihun kana nufin yana da hanya hasan, yana da sahih, kuma ka ce gharib kuma ɗaya, sai suka ce duk ka cakuɗa abin, sai ka ce a'a. Idan malami ya yi magana, ka'idar ko a nemo shi ya fassara wannan magana, ko a nemo wanda ya kai shi ilimi ya fassara, an ba haka ba za a samu kuskure. Shi Tirmidhi da ya faɗi hasanun sahihun gharibun, abin da yake nufi wannan hadisin ko dai hasanun ne, wato wannan hadisin hasanun sahihun gharibun, ko dai ita hanyar ta zama hasanun ce, ko kuma ta zama sahih ce, amma dai guda ɗaya ce, hanya guda ɗaya ce, amma ko ta zama sahih ko ta zama hasan.
kaga ake ba rikici. To in kuka gane haka sai kaga shi ilimin hadisi wato shine ilimin da kadai za a iya biya iya sarrafa waɗannan manyan littafai, in ba haka ba sai a zo ana karanta ana zargin masu su a bisa zargi ne, za mu iya cewa zargin rashin kunya, domin wanda bai yi karatun Maliku ba sai zai na cewa danne Maliku zai ce ka ba a muwadda, yo danne ba zai ce ba ai ya isa ne, sai ma ka rubuta taka muwadda mana ka ce abin da kake so, sai misali ko. To da wannan za ka ga dole ne sai an koyi ilmomin tantance waɗannan don a shiga a fita daga rikicin. Don haka ku gane wannan jumlar fa in jumi'a, in aka hada kalmomin guda biyu aka ce hasanun sahih fal taraddud fi naqli haythu tafarrud, to shi malamin da yake ciro hukuncin to yana taraddudi ne, yana shakka ta wajen kadaitar da hukunci, kada yace hasanun ya zama sahih, kada yace sahih ya to sai zan yana shakka, sai yace hasanun sahihun bi ma'ana hasanun aw sahih, wa illa in ko ba haka yake nufi ba fabi isbari isnadini, to ya lura cewa hadisin yana da isnadi guda biyu ne. Kun ji wannan da kai jama'a? To wannan mas'alar saboda muhimmancinta ya kamata a tsaya a nan, idan da mai tambaya sai yayi, saboda za mu shiga wani babi kuma na maganar ziyada akan riwayar hadisi hasanin ko kuma hadisi sahih. An fahimta? Don in yi mana ta yara sampoti sampat na darasin da za mu tashi, ga wani hadisi cikin arba'un hadisi kowa ya san shi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wannan hadisi ne sahihi, amma an samu wata riwaya sai ta zo da haka sai ta ce min alkhairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi, kaga asalin hadisin dama ka san shi sahihin hadisi ne, sai sai aka samu wani ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Nasa'i, shi kuma sai ya zo da ƙarin wannan min alkhairi. To darasin mu da ba a tashi na gaba shi ne yanzu yaya za a karbi irin wannan riwayar ko ba za a karba ba? An fahimta? To shi ne darasin da zamu kwana sai a da wanda zamu tashi, amma dai yanzu mun yi akan hadisi hasanun da yadda ake samun shi, da hadisi sahih da yadda ake samun shi, da kuma yadda in an ware kowanne yadda yake zama. Ina fatar an gane. Allah ya taimaka. Na'am, man kana indahu su'alun falyas'al. Wa alaikum assalam. Na'am. Idan Tirmidhi ya ruwaito hadisi, na gaya muku yana da kyau mai magana kaɗan akan littafin Tirmidhi ɗin, sai dai saboda lokaci da ya ƙure mana ne shine na taƙaita. Shi Tirmidhi ya ruwaito hadisi baya yin shiru a kan shi, sai ya faɗi wata magana a kan shi ko game da inganci ko rashin inganci, ko ya fassara wata kalma, ko ya faɗi mazhabin fiqh na malamai a kai. In ya ruwaito hadisi wani lokacin sai ya ruwaito shi sai ce haza hadisun gharibun tafarrada yihi fulanun, wannan hadisi ne gharibi wani ya kadaiti da shi. To kai in ka je in zaka bada labarin abin da ya faɗi kalma da kalma, sai ka ce qala tirmidhi haza hadisun gharibun, amma in kana son ka bada ma'ana abin da kake yace, sai ka ce rawahu tirmidhi wastagharabahu, tirmidhi ya ruwaito shi wasayyarahu asilu wata misairura, ai wasayyarahu gariban, sai ya maida shi garibi, yace hadisin garibi shi ne kawai, istagharabahu ai ya maida shi garibi. Na'am na'am, wa alaikum assalam. Na'am Abu Zubair, a'a ya shafa mana, ai zan faɗa mana dalilin da ya sa, shi ne ne mana ishara na shi, akwai yadda za mu zo mu samu. Akwai ƙa'idar da ya kamata kowane malamin hadisi ya tsaya a kai, shi musulun sai ya sassauci a kanta har yi ta faɗa a muƙaddima. In ta faɗa yana zargin Bukhari, Bukhari ka fi ka tsanantawa, yaya wane da wane sun yi zamani ɗaya dan kawai baka samu labarin inda suka haɗu ba sai kace ba za ka karɓi hadisin su ba haka ake ta faɗa sosai fa to wannan sassaucin da yayi shine sai irin waɗannan riwayoyin suka shigo mu ka fahimta ma'ana idan da muslim ya tsananta tarewa din cewa koda wani da wani a tarihi sun yi zamani ɗaya sai kuma muna da labarin cewa sun sadu to da wannan matsala ba ta shigo muslim ba to da yawancin sassaucin shi ne sai Allah ya jarabce shi ne zahabi da ya zo cikin littafin mizanul i'tidal sai ya ce a cikin sahihu muslim akwai hadisai da dama waɗanda zuciyata ba ta natsu da su ba kamar riwayoyin abu zubair daga jabir sai ya yi dogon bayani a kai matsala ce mai girma kan don ya sha wahala a kan shi kansa zahabi da ya magana a kai saboda mutane tunda an ɗauka sahihu muslim don ka zo ka ce ai ga wata illa a ciki to za ka ɗau lokaci kafin ka iya gamsar da su amma kuma ita gaskiya dole ne a faɗe ta Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am 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 shi abinda Ibn Hajar yake yi yana karantar da kai ilimin mutsalawul hadisi ta tacce abinda yake zama standard sai sa ne amfani da kalmar standard da su wato abinda ko ina ka je shi zaka yi amma yana kokarin ya nuna maka akwai kalmomin da yake koyar da kai in ka je wani wurin ba zaka ji su ba haka zaka ji su sai ya ce maka duk ɗaya ne yanzu dankali akwai inda zaka je sai ka ji suna ce mai doya to in ka san kana koyar da ɗaliban da suke yawo ko ina an ka gama karantar da su wannan dankali ne sai ka ce amma wasu na ce mai doya dan in suka je can kar abin ya zama musu baƙon abu yawa wato akwai abinda galibi ake cewa shine al-fardul mutlaq al-gharibul muslim to amma kalmar in ka tafi wani wuri sai ka ji ba haka ake amfani da ita ba musamman in kana zama a majalis na ilimi kaga kowane malami akwai irin yadda zaka ji yana sarrafa kalmomi to shine sai malami yake kokarin ka san wannan din amma dai ka san abu ɗaya ina fatar mun gane shine hikima wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am na'am ai a nan kuma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi shi ne malaman hadisi suke lura da shi misali Shu'ba Malik Yahaya Daraqutni Ahmad sai gaba ɗaya suka haɗu akan ruwaito kaza sai aka samu Sufyan ibn Uyayna wanda shi bai gaza su ba koma ya fi su misali shi kuma sai ruwaito irin wannan abin amma sai saba musu to ai a nan abin da zaka duba tunda su dinnan dama sun kai matuƙa idan ka haɗa su gaba ɗaya to ai dole za su fi ƙarfi zai yi wa ya zama shi kaɗai ya ruwaito abin da yake daidai su ma kuma gwanaye ne kuma duk gaba ɗaya su haɗu akan kuskure abin da ake duba ke nan don haka sai a ce to idza khalafa jam'an min as-siqat in guda ɗaya amintacce ya saba wa tarin wasu amintattu sai a ce sun rinjaye amma ku fahimci saɓanin fa sai ya tabbata saɓani don wani abun ba saɓani ba ne kai ne baka gane abun ba misali to kasa da ya riga ya cika insha Allah don haka an kammala da wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.